Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, Ubangiji ya sake ba mu wata dama domin mu kasance cikin masu samun albarkun shiri na yau. Don haka ka bi mu a hankali ya inda za mu shiga shirin da kyau. A yau za mu saurari fili na gaishe-gaishe, don haka a bi mu a hankali. Kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Laranto a Georgiar Plateau su ne za su yi mana waka a shiri na yau. Pastor Ephraim Jidauna da Pastor Audu su ma suna shirye domin ka. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake zuwa shirin na yau.
Sunana Ayuba James Tamuya daga Ofar Local Government. Ni na idan da kafin gaisuwa zuwa ga duka masu sauraron Adventist World Radio da kuma ƴan uwa da abokanin arziki wanda muke zama da su duka a Fofore, musamman zuwa ga LYF LCC number 1 Fofore, duka wanda suke wancan kungiyan da shi yayana Mr. Ibrahim James wanda yake zama shi ma a Fofore, da kuma sakon gaisuwa na ta musamman zuwa ga shi onkulawa Onku Wampa wanda yake zama a Jimeta da shi da iyalinsa duka. Haka ma sakon gaisuwa na zuwa ga su kanena da duka waye da suke sauraron wannan radio. Ina ba su gaisuwa ta musamman zuwa gare su. Haka ma ina idar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokina wato dan uwa Bro Mark Titus wanda yake aiki da Cottage Hospital for Local Government. Haka ma ina idar da sakon gaisuwa zuwa ga shi dan uwa Uncle Sunday Steven, yana da shi da iyalinsa, da shi dan uwa Uncle John Koda da iyalinsa, Uncle John Tafuwa da iyalinsa duka, da duka makiyaya wanda muke zama da su a Fofore Local Government, da dukkan ƴan Adamawa. Kuma ina kira gare su duka mu saurari Adventist World Radio. Ubangiji Allah ya taimake mu. Amin.
Ni ce mai suna Barmani Ibrahim Aikatara. Ina gaishe da kawayena wanda muke zama tare. Ina gaida abokanan arziki suna Kudi, su Aunty Rebecca, su Mama Kulayomi, su Aunty Justine, su Maman Katara, da fatan suna jina, suna nan lafiya.
Ni ne mai suna Daniel, amma mutane sun waye ni da Baba Jen. Ina gaishe da Ogana, Oga John. Yana Jalingo. Ina gaishe da wani ogana kuma shi ma a Jalingo, sunansa Uwa. Ina gaishe da abokana yana Evans, yana Adamawa State. Ina gaishe da shi Baba James, shi mama yana Adamawa State. Ina gaishe da mamana Mary. Ina gaishe da Kwaya Mailofe, da fatan suna nan lafiya.
Na farko ni ne mai suna Pastor David Ibrahim Katara. A fari ina gaida dukkan iyalena, biye da shi kuma ina gaida dukkan ikkilisiyoyinmu wanda muka kafa a Tana da kuma Katibu. Ina gaida shi kanin babana Lazarus Masinja Katara da shi Pastor Dennis Lazarus. Ina gaida abokina shi Honorable Dixon Stephanus. Har yanzu ina gaida Buba wanda yake zama a Nanzo. Biye da shi kuma ina gaida Daniel Umaru wanda yake Jalingo, wanda yake sana'an kafinta. Da fata za su sauraro wannan gaisuwa.
I Dr. Bush, Felix Bush. Ina gaisuwa jama'a a gidanmu a Benue duka. Ina gaisuwa mutane Katibu Local Government. Ina gaisuwa Adventist World Radio gabadaya. And then I guess what I'm going to say is that I'm going to say that I'm going to Katibu Emo Scholar Nagesuaka Nagesua Onkumu Ajos Professor Zanza Uji Nagesua Mutane Agidamu Gubadaya Akatibu Emo Scholar Akwe Abokimu Agere Katibu Mr. Namwe Nagesuaka de Matanka Duka Jama Gidanka Allah Jete Makumu Mukarubawa na Ekristia Mikio Mije Gabadeshi Anti Lana Yesu Dedao.
Inche Mesuna Galili David Katara Nagaishi da Babana Mesuna Pastor David Ibrahim Katara Nagaishi da Mamana Mesuna Zani David Nagaishi da Sugo Guna Barmani Ibrahim Anti Justida Rebecca Ibrahim Na kuma gaishe da su Baba Jen, na gaishe da John, na gaishe da su Fibemi, su Lamto, da fatan suna da lafiya.
Sunana Fibiga Ji Gamjari daga Fufure. Ina mika gaisuwa ta ga abokanena, a misali barista Kuji Bakari wanda yake Abuja, da kuma ASP Muhammad Isiaka wanda yake shima yana a Lagos. Da kuma woman sergeant Evelyn Asure wanda take a Lagos ita ma da kuma woman ASP Febo Fadawa wanda take a Kano da kuma wadansu yan uwana wadanda suke a kauye shi yayana Welba Gamjari na musu gaisuwa na fata suna can lafiya kuma Allah zai kiyaye su cikin aikin da suke yi
ni ne mai suna Hana Tutumba ina karma kuma Fofore Adamawa ina gaida sama postoci wanda suke bamu sakone a cikin radio na Adventist kullum suna karfafa mu cikin kalmar Ubangiji da kuma saura mai katana radio din duka na gaishe su bare Ubangiji kuma ya kara musu basira da hikima da yanda suke bada sakoni kalmar Ubangiji ma mutane dume su samu tsira su samu ceto ina gaida ya uwana akwai yayana mai suna Vendisia akwai Ileja Sia akwai kuma Timothy Sia da su Adanina Ladi Sia da Messi Sia duka ina gaishe su da ƴaƴan su da kuma mazajin su duka da fata suna na lafiya kallo kuma da iyalin su
sunana Adamu Ganjiwa ina mazauni a Fufore zan gaida abokina Jacob Shelia Maiduguri Ramat Polytechnic sannan zan gaida abokina Ahmed Ali a Kaduna zan kuma gaida abokina Alhaji Hamma Ashani Borno State zan kuma gaida abokina Samuel Gali shima Ashani sannan zan gaida dana Steven Adamu yana Theological College a Jos sannan zan gaida dana Ibrahim Adamu yana Microfinance Bank a Yola kuma zan gaida abokina Muhammad Hamidu yana Hong da zama to a ƙarshen kuma zan gaida mata na Hawwa Adamu da sauran masu sarauta duk ina gaishe su da kuma aikatan gaba ina gaishe ku a cikin sunan Yesu
sunana Hazir Williams ya America daga Fufore local government area of Adamawa State a Nigeria ina idar da sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa cikin Kristi musamman ita Antina Hanatu CY Clement Yola South local government other area of Adamawa State ina gaishe da shi abokina Eli Cleobas and ina gaishe da Sunday Naina the family in shi a Fufore local government area of Adamawa State and ina gaishe da kuma Ambrose Williams
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa
AWR sashin Hausa. Mai sauraro sai mun gan sakonka.
Allah Allah ya nasarumu Allah Allah ya nabi shemu Allah Allah ya nasarumu zo mu ya bisu na mai ceto
Allah 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 ya nasarumu Allah 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 ya nabi shemu
Allah
Allah Allah ya nasarumu
Allah
Allah Allah ya nabi shemu
Allah
Allah Allah ya nasarumu zomu ya bisu na maichetu
Allah Allah ya halichemu Yesu Kristi ya mutu domimu Ruhu mai sarki ya nabi shemu Zomu ya bisu na mai ceto
Allah
Allah Allah ya nasarumu
Allah
Allah Allah ya nabi shemu
Allah
Allah Allah ya nasarumu
Allah
Allah Allah ya nabi shemu
Allah
Allah Allah ya nasarumu zomu ya bisu na maichetu
kodamu ga yesu shigo kofo fina Allah ne kada Saruna
Allah ne kadai mai saruna Allah ne kadai mai saruna saruna kodamu gaye sushi kokofo fina Allah ne kadai mai saruna Daga farko, daga farko haita Kaine kanadi adu kambu katuta Ba kwa zanji, ba zanji soroba Yomi kaine mai sarona Tun daga farko, daga farko haita Kaine kanadi adu kambu katuta ba zanji soroba domin kaine mai sarona
mai sauraro barka da warhaka daukaka ga Allah domin muna da rai har mun samu zarafi da zamu yi muwafaka cikin maganar Allah tafiya tare da Allah shine kai da zamu yi bimbini a wannan lokaci tafiya tare da Allah karatun mu yana samuwa cikin Korintiyawa ta 2 Sura 3 aya 18 Korintiyawa ta 2 Sura 3 aya 18 Littafin mai tsarki yace amma mu dukan mu da fuska ba lullubi muna juya darajar Ubangiji kamar madubi muna sakuwa zuwa cikin wannan sura daga daraja zuwa daraja kamar dai daga wurin ruhu wato Ubangiji bari mu yi addu'a mun gode maka ya Ubangijin Allah domin wannan lokaci mai tarin albarka Sa'an da muna bi cikin littafi mai tsarki bari mu iski rai na harabada da zai taimake mu cikin wannan rayuwa ya ba mu bege da karfafawa mu zama yayanka na gado a cikin sunan Yesu mai ceton mu amen tafiya tare da Allah Ina so mu duba rayuwar waɗansu mutane guda biyu a cikin littafi mai tsarki, da Enoch da kuma Nuhu. Waɗannan mutane guda biyu su ne muka fara samun labarinsu cikin littafi mai tsarki sun yi tafiya tare da Ubangiji. Littafi mai tsarki ya gaya mana cewa Enoch ya yi tafiya tare da Ubangiji har ya gamshi Allah. Allah kuma ya fiyauce shi zuwa sama da rai bai ɗanɗana mutuwa ba. Sa'an da mun karanta wannan labari, abin yakan zama mana da marmari sosai. Menene asirin Enoch ya yi tafiya tare da Allah? Mu duba irin zamani da tsara da Enoch da Nuhu sun yi girma. Littafi mai tsarki ya gaya mana cewa lalatacciyar zamani ce, gurɓatacciyar tsara ce. Lokacin da Enoch da Nuhu suke rayuwa a duniya, akwai wahala, akwai azaba, akwai zubar da jini fiye da abin da muna gani yau. Mutane suna ci, suna sha, suna amrasuwa, ana gine-gine, ana cin amana da sauran ababa fiye ma da ababen da suna faruwa a yau. Amma waɗannan mutane guda biyu sun samu shaidar Allah. Allah ya ce a duniya gabaki ɗaya ba ya iske mai adalci ba kamar Nuhu. Asirin kuwa littafi mai tsarki ya gaya mana domin sun yi tafiya tare da Ubangiji. Enoch ya yi tafiya tare da Allah. Idan an ce mutum yana tafiya tare da Allah ko kuma mu yi tafiya tare da Allah, menene ake nufi? Allah ruhu ne, ba za mu gan shi ba. Balle a ce za mu riƙe hannu mu kama hanya tare, idan yana nan kusa da ni na tabbatas ba zan yi zunubi ba. Idan Allah yana tare da ni a bisa hanya, idan na ga wani abu mummuna ba zan yi shi ba domin Yesu Kristi yana tare da ni. Domin Allah yana tare da ni. To Allah ba mu ganin shi, yaya ne za mu yi tafiya tare da shi? Wannan ita ce babban tambayar. Wannan kuma ita ce asirin nasarar mai bi. Idan muna so mu je sama, idan muna so mu zauna tare da shi a kursiyinsa, dole sai mun yi nasara da zunubi, kuma sai mun yi tafiya tare da shi. Idan yana tare da mu zai kwabe mu, zai hana mu aikata mugunta. Nasin da muka karanta ya ce da mu sa'an da muna duban fuskansa, muna canzawa daga daraja zuwa daraja. Sa'an da muna duban fuskar Ubangiji, ba za mu ga fuskar Ubangiji ido da ido mu rayu ba, amma muna da littafi mai tsarki tare da mu. A nan ne mun san nufin Allah. A nan ne muna karantawa mu san menene Ubangiji ke bukata a gare mu, me yake so mu aikata. Duk lokacin da mun karanta littafi mai tsarki mun san nufin Allah, abinda ake bukata a gare mu shine mu aikata. Kamar yadda muka duba jiya, Daniel da abokansa sun yi tafiya tare da Allah domin sun san nufin Allah. Shi ya sa lokacin da aka ba su abin da ba shi da kyau daidai da nufin Allah sun ce ba za mu iya mu ci wannan ba domin ba shi ne abin da Allah ke so mu ci ba. Wannan yana koya mana cewa nufin Allah ba sai mun gan shi tare da mu ba, tafiya tare da Allah ba sai yana gefe mu ba. Idan mun karanta littafi mai tsarki mun san nufin Allah, menene ya kamata mu yi? Sai mu aikata. Wannan shi ne asirin nasararmu. Amos sura 3 aya 3 ya ce mutum biyu ba su tafiya tare sai sun yadda. Idan za mu tafi tare da Allah, mun ce mu nasa ne, mu Krista ne, mu masu binsa ne, mun yadda da shi, mun yadda da jagorancinsa, abinda ya koya mana mun ce ya yi mana daidai za mu bi, da gaske ne muna bi. Ashe kuwa ba ma tafiya tare da Allah, amma kuma muna son Allah ya dauke mu zuwa sama kamar yadda ya dauki Enoch. Muna son Allah ya yi shaidar mu ya ce waɗannan bayina ne masu adalci ne, na san su suna yi mini biyayya, alhali kuma ba ma yi masa biyayya. To ma ba so nawa ne muna karanta littafi mai tsarki? Yawancinmu littafi mai tsarki mukan aje shi sai dai abin da an je an karanta an gaya mana, sai mu ce ai an ce shikenan. Da haka nan ba za mu taɓa sanin menene nufin Allah ba. Idan baka iya karatu ba, kana sauraro ana karanta littafi mai tsarki, kana jin maganar Allah, ita ce nufin Allah. Lokacin da ka ji muryar Ubangiji tana kiranka ka bar wata ɗabi'a, ka bar wata hali, menene kana yi? Kana jayayya? Waɗansunmu mun san cewa ababen da muna yi ba su da kyau. Na sha jin mutane sa'an da an karanta cikin littafi mai tsarki ba kyau mutum ya yi zina, za mu je mu nemi wata dalili mai kyau a ganinmu sai mu bayar. An ce kada mu sha giya, wani zai je nemi wata dalili sai ya bayar. Dalilinmu ba zai canza nufin Allah ba. Nufin Allah shi ne abin da ya riga ya faɗa, abin da ake bukata a wurinmu shi ne mu yi biyayya. Mun karanta cikin littafi mai tsarki an ce ka tuna da ranar Asabar domin a kiyaye ta da tsarki. amma wani ya ce eh to ai an ce a kiyaye ranar Lahadi amma kai ka gani a cikin littafi mai tsarki menene jayayyanka nufin Allah ya bayyana mana shi a cikin littafi mai tsarki yana bukatun mu bi nufin sa wadanda sun bi nufin sa suna tafiya tare da shi idan ka san nufin Allah ka aikata nufin Allah to kana tafiya tare da Allah amma idan ka san nufin Allah kana jayayya da nufin Allah ba za ka taba zama tare da shi ba wadanda suna tafiya cikin sabontakar rai injin Romawa sura 6 aya 4 sune wadanda suka yadda aka business su tare da Yesu Kristi wato wadanda su yi baptisma sun business of fulfilling al'amura wannan shine abin da ake bukata ga wakili kowanne wakili ya kasance da aminci ka tafi tare da Ubangiji kamar yanda muka duba a baya sa'an da zaka dauki kowace irin sana'a zaka yi tambaya wannan sana'an zai kawo daukaka ga sunan Allah ko abokin zama ko abokiyar zama ne kana nema wanda ka samu zaka yi tambaya wannan zai sa ni in ginu a ruhaniya in burgi Allah yawancin mu ba mu kan duba waɗannan wurare amma kuma muna so mu yi tafiya tare da Allah a tsararraki da suka bi baya akwai mutane da yawa da suka yi tafiya tare da Allah ba Enoch da Nuhu kadai ba akwai mutane kamar su Ayuba Litafi mai sarki ya ce a kasan gabas akwai wani mutum sunansa Ayuba. Ayuba baba Yahudi bane. Amma Ayuba ya yi tafiya tare da Allah har Allah ya ce babu mai adalci a duniya kamar Ayuba. Ya buga kirji ma shaitan. Ayuba kamili ne. Ayuba mai adalci ne. Kai kuma fa a yau, ni kuma fa a yau ko Allah zai iya ce ni kamili ne? Bari Ubangijin Allah ya bamu wannan dandano ya tabbatar mana da wannan niyya. Ya kuma ba mu iko da za mu yi tafiya tare da shi a wannan duniya domin mu zauna tare da shi a duniya mai zuwa bari mu yi addu'a uba a sama wannan sa'a tana da muhimmanci a gare mu domin mu saurari muryarka ka ba mu iko da za mu yi biyayya bari wannan ya zama begen mu a cikin sunan Yesu Kristi mai ceton mu amen
mutane da yawa sun kasa yin wani abu mai girma a rayuwarsu domin a ganin su ba wanda ya taba yin irin wannan abu wataƙila idan ka kira matashi ka ce a'a ke ka jami'a kai karatu ka samu digiri sai ce a kauyen mu ba wanda ya taba yin irin wannan abu ni ma ba zan iya yi ba koko ka ce a mu je mu bude gona domin mu nome kaza da kaza mu samu mu girbi buhu dubu kaza sai ce a ba wanda ya taba yi ni ina ganin ba zan iya ba koda a ofishi ne ko a wurin aiki hatta a gida ma mutane da yawa idan ka ce ai kaza sai su ce ba wanda ya taba yi ni ba zan yi ba ina ganin ba zan iya yi ba ashe ba za ka iya daukan mataki ka zama daban da wasu mutane ba kai bimbini a cikin rayuwarka a wannan yini da ya kare ko akwai wuraren da ka ƙi yin abu domin a ganin ka wani bai taba yi ba to wanda ya fito fa yi abinda ba a taba yi ba lalle zai samu abinda wani bai taba samu ba kada ka kasance da fargaba idan ka san irin baiwa da Allah ya baka idan ka san irin abinda za ka iya yi ka tashi ka je kai wannan abin tarihi ya nuna mana mutane daban-daban da suka tashi suka yi abin da wani bai taba yi ba sai ko Allah ya buda musu kofa ya buda musu hanya suka samu irin abin da wani bai taba samu ba ko da yake idan ka tashi yin wannan abin mutane za su zarge ka mutane ba za su fahimce ka ba amma sakamakon da yakan biyo baya yakan kasance da albarka yakan kasance da amfani har waɗanda suka dinga zargin ka din za su sake jiyowa domin su gaji moriyar wannan abin da kai saboda haka kada ka tsorata idan ka tashi za ka yi wani abin da wani bai taba yi ba za ka sami abin da wani bai taba samu ba idan ko ka ji tsoro to za ka ci gaba da rayuwa yadda kowa yake rayuwa ne gobe idan Allah ya kai mu ka tashi abin da kake tsoron yi din nan ka tunkare shi ka je ka yi shi wata ila hanyar albarkanka hanyar ci gabanka tana wannan abin ne kada ka ji tsoron abin da wani bai taba yi ba tashi ka yi shi domin zaka samu abin da wani bai taba samu ba
kware haka yake pastor mun gode maka da wannan karfafawa mai sauraro na ba da gaskiya ka samu karfuwa ta dalilin sauraron shiri na yau ka samu ginuwa a jiki ka samu ginuwa a ruhu ayi kokari a ci gaba da bimbini akan ababa da aka fito sauraro. Idan kana da tambaya a shiri da ka fito sauraro, ko kuwa ƙarin bayani, ko kuwa wata duba, za ka iya rubuta mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa awr/hausa. Ina sa idon samun sakon mai sauraro. Godiya ta musamman zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Godiya zuwa ga kwaya na Seventh-day Adventist Church Laranto Jos Jer Plato, Pastor Ephraim Jidona da Pastor Audu Kuma, muna cewa Ubangiji ya saka da alkhairi. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Lewemchi, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma duk wadda ke bidan Ubangiji ba zai taɓa rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, a tuna da addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.